Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger kan mitoci 16-21-25. Ana iya samun mu a kodin yaushe duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman bako ne ya kullu muku a shirin mu na musamman na wannan hantsin wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai a cikin shirin da zamu gabatar muku a daidai wannan lokaci. Za ku ji cewa shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafa Sakwato na ci gaba da gudanar da ziyarar sa ta aiki a Jamhuriyar ta Niger, inda a makon da ya gabata ya jagoranci wani babban taron muhawara a birnin da magaram da ya tattara mata zalla kamfanin nan da ke bincike kan tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel ya fitar da rahoton sa na wata zuwa wata kan halin da yanayin tsaro yake a tarayyar Najeriya. Har yanzu dai a tarayyar ta Najeriya za ku ji cewa tsofaffin ma'aikatan kananan hukumomi na jihar Taraba sun bayyana takaicin su game da yadda suka ce gwamnatin jihar ta yi Allah wadai wajen biya musu bukatun su. Muna dauke da shirin kasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger, amma duka wannan zai zo muku bayan na maida ku a Washington DC ta hanyar tauraron da Adam domin sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Fadar shugabar Amurka ta White House ta ce shugaba Joe Biden zai gana kai tsaye a wata tattaunawar gaskiya da takwarensa da kasar China yayin wani taron shugabannin biyu ta yanar gizo da yammacin jiya Litinin, karon farko da aka shirya irin wannan taro tsakanin shugabannin biyu. Sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki ta ce kodayake Biden ya taba ganawa da shugaba Xi Jinping fuska da fuska yayin da dukkaninsu suke mataimakan shugaban kasa, amma Biden baya daukar sa a matsayin tsohon abokinsa. Sai dai ta ce tarihin shugabannin biyu na tabbatar da Biden zai iya fitowa karara ya tattauna da shugaban kasar da yake kallonta babbar abokiyar gaba. Ta kara da cewa shugaban na ganin zai iya tattaunawar gaskiya da shugaba Xi, tattaunawar da za su fada wa junansu gaskiya akan inda ake da damuwa ko fannin tsaro ko kuma na tattalin arziki ko ma batun haƙƙin bil'adama da za a yi su ne da yammacin jiya. A hali da ake ciki kuma shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu akan wani aikin gine-gine a fadin Amurka da zai laƙo mai dala triliyon guda, inda za a gyara hanyoyi da gadoji da suka lalace, kana inganta aikin jirgin kasa a fada da safarin jama'a, a kuma inganta sha'anin yanar gizo wato internet. Yan majalisar dokoki da gwamnonin jihohi da masu rike da mukaban magajin gari a manyan biranen kasar na bangarorin Democrat da Republican sun kalli bukin rattaba hannun a wajen fadar White House a jiya da rana. Sanya hannu da Biden ya yi a kan ɗaya daga cikin manyan kudurorin da ya gabatar wa majalisar na zama wani abin da ba a saba gani ba a siyasar Washington wurin tabbatar da muhimman dokoki na bai ɗaya. Yan Republican 19 ne suka mara wa yan Democrat 50 suka tabbatar da wannan doka a majalisar dattawa, yayin da yan Republican 13 a majalisar wakilai suka ba da goyon bayansu. Alhali ma wasu 'yan Democrats su 6 suka nuna adawa. Democrat da Republican za su iya yin aiki tare domin samun kyakkyawar sakamako, inji Biden. Yana faɗa kafin ya sanya hannu a kan dokar, ya ce a yau mun tabbatar da wannan aikin, Amurka ta sake farfadowa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, shugaban hukumar ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya Martin Griffiths ya ce an ware dala miliyan 40 domin aikin taimakawa fararen hula a Habasha da kayan jin kai yayin da ake fama da tashin hankali da fari a kasar. A cewar sadarwar Majalisar Dinkin Duniyar, za a ware dala miliyan 25 daga babban asusun sun gaggawa, kana dauki dala miliyan 15 daga asusun kayan jin kai na Habasha. Za a yi amfani da kudaden a kuma kafa asusun aikin gaggawa a yankunan arewacin kasar, inda sojojin gwamnati da 'yan tawayen Tigray suka yi ta gwamza yaki tsawon shekara guda. Kimanin mutanen Habasha miliyan 2,200 ne suka rasa matsugunan su, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Za a kuma yi amfani da wani bangare na kudin wurin taimakawa kokarin kawar da fari a kudancin Habasha. A wata sanarwa, Griffith ya ce miliyoyin 'yan Habasha suna cikin kuncin rayuwa yayin da aikin jin kai a kasar ke ƙara fuskantar matsaloli. A jiya Litinin, Berlin, babban birnin kasar Jamus, ya karu da sauran jihohin kasar wurin takaita zuwa gidajen cin abinci da gidajen sinima da wuraren ajiyan kayan tarihi ga mutane da suka yi allura ko kuma suka farfado kwanan nan daga COVID-19 a wannan lokaci da sabuwar barkewar cutar ke ƙara yawa. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta kasar ta Robert Koch Institute ta faɗa a jiya Litinin cewa adadin sabuwar kamuwa da cutar tsakanin mutum 100,000 ya haura zuwa 303 a cikin kwanaki 7 da suka shuɗe, karin farko da ya zarce 300 tun lokacin da annobar ta ɓarke. Waɗannan alƙalumar na zuwa ne mako guda tun da aka samu ƙaruwar cutar 200 a cikin mutum 100,000. Kashi 67.5% cikin 100 na al'ummar Jamus kaɗai ne suka samu cikakken allurar rigakafi. Cutar mafi haɗari ta Delta ta bazu cikin gaggawa tsakanin mutane da ba su yi allura ba a daidai wannan lokacin da aka cika sanyi, kada mutane na zama cikin gida. Majalisar Dokokin Jamus na shirin kada ƙuri'a a ranar Alhamis akan dokar COVID-19 da za ta takaita fitar jama'a da jami'u ukun da za su kafa sabuwar gwamnatin haɗaka ta ƙasar suka shirya. A ƙarshe, a jiya Litinin, alamu sun bayyana cewa ƙasar Belarus tana niyyar kawo ƙarshen daɗaɗɗen rikicinta da ƙasar Poland da ƙungiyar Tarayyar Turai. Shugaban Belarus Alexander Lukashenko ya ce yana shirin mayar da kimanin 'yan gudun hijira 400,000 zuwa ƙasashensu waɗanda a halin yanzu suke zaune cikin tsananin sanyi a kan iyakar ƙasar da Poland. Ana nan ana aiki tuƙuru ta wannan fannin domin ciyo hankalinsu su yi haƙuri su koma gida. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na Belta yana ambato kalaman Lukashenko, amma kuma ya ƙara da cewa babu wanda yake so ya koma ƙasarsa. Ƙasashen Poland da Lithuania da kuma Latvia sun jibge sojoji a kan iyakokinsu da Belarus domin hana bakin hauren da suka fito daga ƙasashen Iraki da Yamal da kuma Siriya da suke ƙoƙarin tsallaka iyakokin nasu. Ƙasashen na zargin Lukashenko da yin amfani da masu neman mafakan a matsayin makamin ramuwar gayya a kan takunkuman da ƙungiyar Tarayyar Turai ta kakaba wa Belarus saboda zaɓen da ƙasar ta yi a bara mai tattare da magudi. Gabaki ɗaya ana kallon zaɓen wanda aka tafka magudi.
Madalla labarun duniya kenan suka zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. Halin yanzu sai rahoton da muke dauke da su, inda zamu farawa da ci gaban ziyarar shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto a jamhuriyar Nijar, wanda a makon da ya gabata ya jagoranci wani babban taron muhawara a birnin Damagaram wanda ya tattara mata zalla. Taron ya mayar da hankali kan matsalolin da ke ciwo matan tuwa ƙuriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Tamar Abari daga birnin Damagaram.
Bayan ziyarce-ziyarce na gidajen rediyo da ya yi a nan Damagaram, Alhaji Aliyu Mustapha ya jagoranci wani taro na kungiyoyi daban-daban na mata na jihar Damagaram. Da farko, shugaban na sashen Hausa ya bayyana makasudin tara waɗannan mata.
A duk inda muka je, galibi mun yi yawon duniya, muka yi tarurruka irin wani mun yi a yamai duk maza zalla. Amma ni da zan zo da Damagaram ne shi in ba ga namiji a taron da zan yi. Ba mu taɓa samun damu mu zauna da mata ba sai a wannan karo. Kuma wannan taron yana da tarihi ne saboda ba mu taɓa zama a wani gari a duniya ba ma a yankin da muke, ko a Nigeria ne ko a Ghana ko, amma ba mu taɓa taro da mata zallansu ba sai a wannan karo. Da gangan ce ta mata tara mu mata. Mutane ko ina suke a duniyan nan sun san abu guda game da mashi ko mata. Mata su a ɗauke da iyali, mata su ne ɗauke da gida. To amma kuma in wani abu da kowa ya sani shi ne cewa mata sun fi maza yawa a duniya a kowace ƙasa ma. Abu na uku shi ne duk inda ake zaɓe a duniya ba ka isa ka ci zaɓe wani ba da mata ba. Kuma sannan abin ciwo shi ne cewa haka jin ta bakin mata. Ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen ni da na zo da su shi ne ba na samun jin bayoyin mata a gidajenmu na rediyo musamman namu. Sai an roƙi mata su zo su yi magana. Mai ɗakin shi sai da ɗakin shi ke buwa. Idan mata ba sa magana ba suna abin da suke ciki, kowa san mata suna da ƙalubale, suna da wahalhalu tare da su. Matan Damagaram me suke ciki? Domin da abin da ke damun matan Damagaram shi ke damun sauran matan kowane wuri ma.
Suma daga nasu waje matan sun yaba da wannan haɗuwa, sun kuma amaye dukkan irin abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya musamman ma a fannin siyasa.
Aisha ciro mace Alhaji Aliyu Mustapha, ka zo ka sosa mana inda yake mana kaikai. Mu ne 'yan siyasa kuma ba yau ba muke yi shi fanni mun ga abubuwa iri-iri da yake faruwa bisa kan mu mata. Lokacin siyasa daga ya tunkaro sai a ce eh a kirawo wance, kungiya wance, a kira president wance, a kirawo wance da wance. Mu ne za a yi amfani da mu, tunda maza ba su iya shiga daki-daki ko gida-gida saboda su huddo wannan matan ƴan uwanmu su je zuwa zabe. A huto in zabe ne kuma mu za mu shiga gaba. Mu ne za mu yi zaben kuma mu kawo mutanen bisa kan iko. Daga mun kasu bisa kan iko an kare da mu.
Rabi Mamman dai sunana Kwalteri Regional ta Department Kinkanci. Ni wani abu ne yake bani mamaki. Lokacin da zabe ya taho na councilor ake ware. Ku za a ware turawa ku je ku nemo jama'a a ce ku da alƙawali. Wani guri ku da alƙawali to wai shi wani alƙawalin ku zo ku dauke shi in bayan zabe aka zo aka ci. Ai su waɗancan matan da nake gani su busu san ba da waɗancan manyan su suka dauki wannan alƙawali.
Ajiya Hajiya dan Abba ana ce mu babata na shekara 30 ina siyasa tun da jan sauna. Amma da san kai da san rai ya hana mu cigaba. Kuma akwai rashin adalci.
A ƙarshen taron shugaban na sashen Hausa ya yi alƙawarin yin hulɗa da waɗannan mata don samo bakin zaren ta hanyar tattaunawa a kafar ta VOA. Tamar Abari, muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai mu karkata zuwa tarayyar Najeriya inda kamfanin nan da ke bincike kan tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel ya fitar da rahotonsa na wata zuwa wata kan yanayin tsaro a tarayyar Najeriya. Wakilin muryar Amurka Abuja birnin tarayya Hassan Maina Kaina ya tambaye shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ko menene sakamakon binciken ga kuma abin da yake cewa.
Wato shi reportin namu da muka fitar na watan Oktoba report ne wanda ya nuna yadda matsalar tsaro ke shafan ƙasa kuma ya nuna yadda muhimmancin matakan da ita gwamnati take dauka a yanayi na da ƙasa ta samu kanta a ciki. A takaice dai an reportin ya nuna cewa an samu raguwan hare-hare da ake kaiwa a ƙasa an samu abin da ya kama kusan 663 a ƙasa gaba mace-mace kenan 663. Ta ƙarƙashin wannan sai muka gane cewa an samu raguwan hare-hare da ake kaiwa a arewa ya koma kusan kudancin Najeriya. A takaice bisa ga kiyasin da muke bayarwa a cikin kashi 100 mun gano cewa an samu hare-hare kashi 44 kudancin Najeriya musamman ma kudu maso yamma da kuma kudu maso gabas. Sai kuma baya gare su aka zo aka samu kashi 38 a arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya. Muhimmin canji ne don a baya yawancin hare-haren da ake kaiwa da kashe-kashe a nan arewa maso yamma ne da kuma da tsakiyar Najeriya. To a wannan kasan sai muka an samu wannan ragin. Sauran bangarorin biyu wato kudancin Najeriya Niger Delta kenan da kuma arewa maso gabas an samu kusan kashi 9 wanda shine ya ciki ta kaso 100 da muke kiyasi a kai. Misali ga mai sauraro zai iya tunanin cewa ai arewa maso gabas za a fi samun kashe-kashe. To kaga kiyasin ya nuna ba haka bane. A takaice dai matakan soja da ake dauka ya kawo wannan canjin kuma ana samun nasara. To amma kuma a karkashin wannan sai aka bude wayansu gaba wayanda su wayannan ɗan ta'adda da sauransu ba ta gari suke amfani da shi suke daukan matakai.
To har yanzu dai muna tarayyar ta Najeriya inda tsofin ma'aikatan ƙananan hukumomi da suka bar aiki sama da shekaru 6-7 a jihar Taraban Najeriya suka koka saboda gwamnatin jihar ta kasa biyan su haƙoƙinsu na fansho tun bayan ritayar su. Ga dai Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani daga jihar ta Taraba.
A Najeriya dai yayin da kotun kasar ta yankewa wani tsohon shugaban hukumar fensho hukuncin shafe wasu shekaru a gidan yari a jihar Taraba kuwa sama da tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomi 1000 ne suka shiga cikin halin ni'yasu sakamakon kuwa da suka riga suka yi ritaya dai har yanzu ba a fara ma biyan su haƙoƙinsu ba. Wasu sun kama daga shekara 7 wasu kuwa 8 wasu 4 wasu kuwa sun ma bar duniyar gabaki ɗaya. Wasu daga cikin tsoffin ma'aikatan jihar kuwa suna ta bulayi tsare min abin da za su sa a bakin Salati sakamakon ba bake dai da rubda ciki da suke zargin cewa gwamnatin jihar ta yi musu akan hakokin su. Malam Yuguda Usman na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan korafin, kuma tsohon ma'aikacin karamar hukuma ne daga lokacin da ya ritaya zuwa yanzu dai shiru gajeji. Babu ma labarin biyan shi fansho bare ma gara duty.
Gwamnati ta rike hakokin mu bata bamu ba, mun kasa sani menene yake tafiya, ina kuɗin mu yake zuwa, wancan albashin mu da ake biyan mu bai daina zuwa ba, shin wannan albashin ina ya shiga? Sannan kuɗaɗen da ake bayarwa don a biya hakokin mu kuɗin ma ina suke shiga? Yanzu dukkan mu mun tagayyara, in kaga mutuwa da ake yi wasu suna nan kukkunci a cikin paralyze ba abin da za a ba abin, wasu mun gudugun bar gidajen mu muna nan muna ta bilaliya. Sannan kukan mu wai wannan gwamnati wai ihun ka banza, kukan ka banza, kan hakkin ka.
Wani daga cikin tsofaffin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Taraban yana neman yadda zai yi da mara rayuwarsa. Na ko fara tambayar shi sunansa.
Sunana Yakubu Ije Abin Kuba, kwanin da mun ke da bayan da mun ka working all abin da ya kamata mu yi mun gama an fara mana da abin da za mu yi mu tawo da shi a patient na monthly pay har ya shiru mun kai kwace-kwace mun bi kafa mun bi abin ya gagara da kwada su ma Allah su bar mu duniya ma yanzu ba su yi a samu hakiki sa gurin gwamnati ba har yi wallahi wallahi muna taka nan wuya sosai.
Comrade JC Inagi shine wanda ke jagorantar tsofaffin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar waɗanda kuwa suka riga suka yi ritaya kuma suke bin gwamnati hakokin su.
Mu wanda ba biyan mu ba, wanda fa namu ready for payment we 888 as of July ba biyan mu, mun rubuta ma shi governor letter guda uku yayi shiru hidimin taba baro an manta da mu.
To yaya kuke rayuwa cikin wannan halin?
Rayuwa yana ba mu wahala don matayen mu ma sun gudu, an sun gudu sun bari mazajen su, yara mu an kore su a makarantar dare, mu kan muna cikin wahala kawai.
To sai dai yanzu a lokacin da nake fafutukar hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin gwamnatin jihar, kwamishinan yada labarai na jihar ya tabbatar min da cewar sai ya nutsa bincike a ma'aikatar da ke kula da haƙƙin biyar tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Taraban. Shiru kake ji shi ma nashi ɓangaren sakataren dindindin na hukumar biyan tsoffin ma'aikatar ƙananan hukumomi na jihar Taraban na aiki masa saƙon ƙarta kwana. Shiru kake ji Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kori dauke da shirin ɗan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Kwaɗayi ke ta da wula kan shi, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci.
Masu saurari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Abubuwan more rayuwa idan aka sace kuɗin ba a yi irin wannan abubuwan ba, su talakawa su abin yake shafa.
Wanda ma suke halayyar ba za su canja ba, inda ya haba a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba.
Kuɗin mota, kuɗin da zai biya a yi bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su.
Akwai abubuwa da yawa da za su iya yi domin ganin cewa sun bada tasu gudunmuwar wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma almundu hana.
Masu saurare, yau shirin zai mai da hankali ne akan rawar da ‘yan ƙasa ka iya takawa a ɗaiɗaikunsu ko kuma a dunƙulensu wajen kawar da rashawa da cin hanci wadda ke haramta musu haƙoƙin da dokokin ƙasa suka halatta musu. A dakace mu.
Afirka akwai wasu ‘yan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa. Rikici duka suke jawowa, kuma ta shi hana su da gaggawa.
Madalla. Masu ware a jerin shirye-shiryenmu na baya, kun ji yadda rashawa da cin hanci da alamunda hana ke jawo salwantar haƙoƙin ‘yan ƙasa a hannun hukumomi a matakai daban-daban a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya. Mun kawo muku bayanai da rahotanni a wannan shiri kan yadda wannan annoba ta rashawa da cin hanci ke barazana ga haƙoƙin ‘yan fansho a gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma wasu jihohi da samar da ababen inganta rayuwar ‘yan ƙasa kamar kiwon lafiya da ilimi da titina da kyautata muhalli da sauran al’amura masu alaƙa ta ƙudda-ƙudda rayuwar al’ummar ƙasa. Shirin ne na tafi ne da bayanai da kuma sharhi kan rawar da ‘yan ƙasa za su iya takawa wajen kawar da wannan matsala ta rashawa da ke barazana ga rayuwar al’umma.
Kasan nan muna da hukumar nan ta cancance kadarorin mutanen da suke rike da mukamin gwamnati ko na siyasa ko kuma na aikin gwamnati, shine inda ‘yan ƙasa za su ba da gudunmuwarsu. lokacin da aka yi filing aka faɗi cewa ga abin da mutum yake da shi, sannan kuma haka zalika idan ya fita ko ya fito gari yana mu'amala jama'a su gane cewa abin nan da yake da shi yana gudanar da halayyarsa daidai gwargwadon abin da suka sani, sanda lokacin da zai shiga takara ko mukami an faɗa cewa kadararsa kaza ce. Idan ba haka ba, girman mutane da ake yi wanda suke ɗebo kuɗin al'umma suke ɗiba daga layisar gwamnati, wallahi wannan kaman allura ce ake ma jama'a. Ba ma su masu mulkin ba, kowa ma har wanda yake shirin shiga zai ɗauka wannan tsari shine mai bullewa. To in jama'a ba su canja wannan halayyar tasu ba, ina faɗa maka wanda ma suke halayyar ba za su canja ba, indai har ba a fara kyamatar masu cin hanci da rashawa ba.
Comrade Abdulrazak Alƙali kenan, daraktan ƙungiyar Organization Community Civic Engagement, guda cikin ƙungiyoyin neman shugabanci na gari a Najeriya. Nasa ɓangaren daraktan ƙungiyar Kaja, Comrade Kabiru Sa'idu Dakata, ya ce 'yan ƙasa na buƙatar dafawar kafofin labarai da kuma ƙungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu ta wannan fuska.
Rawar da zai kamata su taka a yanzu shine zai iya taimakawa gurin a yaƙi wannan illa ta cin hanci da rashawa. Kuma ba za su iya taka wannan rawar ba sai ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma 'yan jaridu sun taimaka musu da bayanai domin su taka rawar da ya kamata su taka. Misali, yanzu sai a ɗauki kasafin kuɗi ko na ƙaramar hukuma ne ko na jiha ne ko na ƙasa ne, a ɗauki wasu garuruwa misali a ce to shikenan wannan ƙaramar hukuma ko wannan gari mun gani a cikin kasafin kuɗi cewa za a yi muku makaranta wanda za ta ci kimanin miliyan 100, kuma za a yi makarantar nan za a yi block guda uku, za a yi ajujuwa uku a kowane block, za a yi banɗakuna, za a yi ɗakin taro, duk abubuwan nan da suke a cikin wannan jadawalin kasafin kuɗi an sanar da su daga lokacin da aka ce an yi fasin kasafin kuɗin da aka sa a cikin kasafin kuɗi. Ga kuɗin da aka ware, ga yadda aikin zai kasance. To idan an empowering din su da wannan bayanan, zai yi wahala wani mahaluki ya zo, ko dan yana dan majalisar tarayya, ko dan yana jami'in hukuma da za ta aiwatar da wannan abin, ko dan yana dan majalisar jiha, ya iya amfani da wannan rashin samun bayanan na al'umma ya sace wannan kudade. Idan aka yi haka, so ina tabbatar maka da cewa al'umma zai kasance cewa su ne suka dauki gabarar yaki da cin hanci da rashawa, kuma abin zai tasiri.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da masana a fannin dokokin ƙasa da na nazarin kimiyyar siyasa ke faɗi a kan wannan batu. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji koke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsuma
madalla. Masare barista Amina Umar ita ce sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya wadda ke gwagwarmayar ceto haƙoƙin mata da ƙananan yara a ƙasar, ta yi tsokaci akan wannan batu na rawar talaka wajen yaƙi da rashawa.
Talaka yana da yanda zai yi kuma ba shi da yanda zai yi. In aka ce a ɓangare na shari'a, kusan ni a ra'ayina da fahimta ta zance gaskiya ba shi da yanda zai, domin hatta ɓangarori irin na tsaro wato 'yan sanda da ɓangarori na shari'a wato kotunanmu su ma za a ce wannan wutar ta shiga ta kama a gurin ta da baibayensu, kuma su ne kwarin da talaka zai iya kaiwa kukansa a share masa. Banda wannan ma za ka ga cewa yanda zai iya shigar da ƙarar gane masa tsada kuɗin mota, kuɗin da zai biya a yi bincike duk cin hanci da rashawa ya cinye su, ofis ɗin 'yan sanda babu takardun rubutu, babu motar da za ta je ta yi bincike. So duba da wannan za ka ga cewa shi fatalaka a shari'ance tun da cin hanci da rashawar nan ya shigo cikin ɓangaren shari'a da ɓangaren bincike da ɓangaren gidan yara da dai duk wasu masu ruwa da tsaki a ɓangaren tafikar da shari'a. Kusan ni dai a fahimta ta da ra'ayina zan ce gaskiya talaka ba shi da wata mafita, illa iya gani a fahimta ta in ma za a ce yana da wata dama, to bata wuce damar shi na ya zabe ko a zabe shi, yayin da talaka ya jure wahala da kuncin da bakin ciki ya dauki gabaran cewa ya hukunta shugabanni masu cin hanci da rashawa da mukarrabansu da suke sawa a madafin ikon tafikar da shari'a da tafikar da bincike. To ina ga shi kadai ne hanyar da talaka zai samu sauki.
Sai dai masu nazarin kimiyyar siyasa da demokradiya a Najeriya suna ganin akwai karin matakan dauka ga yan kasa.
Al misali to kyamatar dukkanin duke da ake zargin cewa an tara ta ne kuma an same ta ne ta sanadin cin hanci ko rashawa ko almundana ko kuma wata hanya wadda take bata dace ba, to idan ya kasance an kyamace ta, wannan zai sa masu yunkurin tara duke din ko ta wani hali musamman ta hanyoyin da basu dace din ba za su rage wannan yunkurin. Kuma haba-haba da ake yi da waɗanda yake sun tara dukiya ta munan hanya ta mummunan hanya da kuma ba su wasu mukamai ko na sarauta ko na zamantakewa ko kuma karrama su da ake yi da sauransu, dukkanin sai yana ƙara taimakawa wajen haifar da karuwar irin waɗannan laifuffukan. Sannan kuma akwai dokoki yanzu misali da aka samar na kwarmata bayani din wato whistleblowing wanda yake duk mutumin da yake ya san cewa ga wata hanya a dukiya da yake an tara ta hanyar da bata dace ba, akwai hukumomi sun ba da dama da akai musu bayanan sirri kuma za su yi aiki akai. A wasu lokutan ma har an yi alƙawarin ba da ladan tufici idan aka tabbatar da haka din. Wannan shi ma abu ne da ake ganin cewa gama garin al'umma za su iya yi a wajen ba da tasu gudunmawar na kawo ƙarshen abin da yake ya shafi cin hanci, rashawa da kuma almundana.
Malam Kabiru Sa'id Sufi kenan masanin kimiyyar siyasa da demokradiya kuma mai koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano a Najeriya. Kuma da haka shirin yan kasa da hukuma na yau ya kammala, sai makon gobe idan Allah ya kai mu.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadansun ta.
A madadin daukacin abokan aiki Mahmudu Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu.
Masu sauraron mu sai su lebi muni barma a halin yanzu dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum ya halarci taron tantauna hanyoyin fitar da kasar Libya daga mawuyacin halin da ta shiga, ta yadda gwamnatin rikon kwariyar kasar za ta samu sukunin gudanar da zaɓuɓɓukan da take shiryawa, yayin da a ɗaya gefe zaman na birnin Paris ke matsayin wani taron goya wa Libya baya akan buƙatar janye sojojin ƙetare da sojan hayar da suka tare a kasar. Jaridar ta ce taron wanda ya samu halartar shugabannin ƙasashe makwabtan Libya da na wasu sauran ƙasashen duniya a birnin Paris ya ayyana ranar 24 ga watan Disamban 2021 a matsayin ta gudanar da babban zaɓe a Libya. A ɗaya ɓangare, shugaban ƙasar ta Nijar ya gana da takwarorinsa na Burkina Faso da na Chadi da na Faransa akan matsalar tsaro a yankin Sahel. Jaridar La Rue de l'Histoire na cewa majalisar ministocin Nijar ta kawo ƙarshen zullumin da jam'iyyun ƙawance masu mulki suka shiga sakamakon dogon lokacin da aka ɗauka kafin a naɗa shugabannin gundumomi wato prefe. Sai dai alama na nunin jam'iyyar PNDS tarayya ta yi rabon kura. Jaridar ta ce daga cikin kujeru 62 jam'iyyar mai mulki ta kwashe kujeru 32 yayin da aka baiwa MPR jamhuriya kujeru 8 sai MNSD mai 6 sai PR inganci mai kujeru 4 abinda ke kwatanta cewa an yi la'akari da yawan kujerun 'yan majalisar kowace daga cikin jam'iyyun kafin a karkasa waɗannan mukamai. Jaridar Air Info na cewa a yayin da ƙasashen Mali da Burkina Faso ke cin moriyar arzikin zinaren da Allah ya hore musu, bayanai na nunin ana battala irin wannan dukiya a nan Nishar. Misali, a yau gwamnatin Burkina Faso na kallon karfin zinaren kasar a matsayin hanya ta biyu mafi samar da kudaden shigarta bayan auduga, a yayin da kididdiga ta yi nunin ayyukan haƙar uranium da zinare da man fetur na samar da kashi 10 katal daga cikin 100 na kudaden shigar kasar Niger, sabanin yadda a Burkina Faso zinare kadai ke samar da kashi 11 daga cikin 100 na kudaden shigarta. Yarda tace akwai bukatar duba wannan lamari idan aka hankalci yadda kamfanonin ketare ke ta tururuwar zuwa Niger a yan shekarun nan don neman lasisin binciken ma'adanan karkashin kasa, ta yadda wannan arziki zai amfani yan kasa a nan gaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman, ba ku ke ce da ku a kasance.